Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 20 ga watan Agustan shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Hafsa Maina Muhammad za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da Taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance. Kimanin ƴan kasar Koriya ta Kudu 90 ne suka sake haduwa da dangin su da abokan arziki a Koriya ta Arewa bayan rabuwar su sama da shekaru 60 tun bayan yakin da ya raba yankunan ruwan biyu. Akalla mutane 10 ne suka mutu bayan wata girgizar kasa mafi karfi da ta auku a yankin Lombok inda masu yawon bude ido ke zuwa wanda ke makwabtaka da tsibirin Sumbawa a kasar Indonesia.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji kyakkyawar shaida da al'umman Afirka suke badawa akan marigayi tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan wanda ya rasu a ranar Asabar.
Shi ka san ba dan aje a gyara harkoki da bindiga bane ba, a dan salon a gyara duk abin da ya lalace ne da laluma da kawo sulhu tsakanin al'umma.
To muna da rahoto akan haka daga jamhuriyar Niger da kuma Najeriya. Bayan haka za ku ji hira da muka yi da wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga birnin Makka yayin da yake filin Arfa inda yake cewa
akwai wani yanzu saboda kusan a ƙasa yi yin fuska sun yi kyakkyawan tanadi ma ragansu kula da lafiyansu abinci.
To madalla, Yusuf Aliyu Arande kuma na tafi da shirinsa na ilimi garkuwan dan adam. Bayan haka muna dauki da ku wato ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aika mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da Taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance. Jiya Lahadi shugaba Ashraf Ghani ya sanar da tsagaita wuta na tsawon watanni uku da Taliban bisa sharadin cewa kungiyar ita ma ta yi haka. Majiyin Taliban sun bayyana cewa shugabanninsu sun shaida wa kwamandojinsu su tsagaita wuta na tsawon kwanaki hudu yayin bukukuwan sallah da za a yi wannan makon, sai dai ba su sanar da haka a hukumance ba. Kakakin shugaban kasa Harun Chakanosori ya faɗa yau Litinin cewa gwamnati za ta ci gaba da kai farmaki kan kungiyar Taliban sai shugabannin kungiyar sun sanar da tsagaita wuta a hukumance. Ya kuma ce wa'adin tsagaita wutar da gwamnatin ta ɗiba zai cika a daidai lokacin da kungiyar Taliban za ta fara kai farmaki. Kimanin ƴan kasar Koriya ta Kudu 90 ne suka sake haduwa da dangin su da abokan arziki a Koriya ta Arewa bayan rabuwar su sama da shekaru 60 tun bayan yakin da ya raba yankunan ruwan biyu. Ƴan uwa da abokan arziki sun taru yau Litinin a wani wurin yawon bude ido a Koriya ta Arewa da ake kira tsaunin Kumgang bayan ƴan sa'o'i da motocin safa-safa suka tsallaka iyakar suka shiga Arewa. Ganawar ta kwanaki uku za ta ba mutanen damar ganawa gaba da gaba da ƴan uwansu a Koriya ta Arewa wanda jami'an tsaro za su sanya wa ido. Ganawa 20 ne kawai aka yi tsakanin ƴan uwa da abokan arziki tun shekarar ta 2000, na ƙarshen ya kasance ne a watan Oktobar shekarar 2015. Miliyoyin ƴan uwa ne suka rabu da iyalai lokacin yakin Koriya na shekarar 1950 zuwa 53 bayan shekaru 50 da rabuwa. Mafi yawan waɗanda suka yi jiran sake ganawa da ƴan uwansu da masoyansu sun mutu. Waɗanda kuma suke da rai har yanzu sun haura shekaru 80 da haihuwa. Akwai mutane ƴan asalin Koriya da Amurka cikin waɗanda suka matsu su gana da iyalansu waɗanda ba su taɓa samun irin wannan damar ba. Akalla mutane 10 ne suka mutu bayan wata girgizar kasa mafi karfi da ta auku a yankin Lombok inda masu yawon bude ido ke zuwa wanda ke makwabta da tsibirin Sumbawa a kasar Indonesia. Kakakin hukumar kiyaye bala'i Sutopo Purwo Nugroho yau Litinin ya ce barguzan gine-ginen da suka rushe ne sanadin mace-macen da ya auku daga girman girgizar kasar 6.9 girgizar kasar da ta auku ne ƴan sa'o'i bayan wata girgizar kasa mafi karfi mai maki 6.3 da ta girgiza Lombok da ta yi sanadin katsewar wutar lantarki a wurare da dama a tsibirin. Nugroho ya ce ɗaruruwan mutane sun shiga rudani tun jiya Lahadi bayan da girgizar ta auku wanda kuma ya janyo wato tsagewar kasa a wasu yankunan Lombok kuma ya sa mazauna yankin gudu kan tituna cikin rudani. Girgizar kasar jiya Lahadi na zuwa ne makonni 2 bayan da wata girgizar ta auku a tsibirin da ya kashe fiye da mutane 400. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Prime Minister kasar Australia Malcolm Turnbull ya yi watsi da shirinsa yau Litinin na neman majalisa ta tattauna kan dokar da za ta rage hayaki mai gurɓata muhalli wanda jam'iyyarsa masu tsaurin ra'ayi suka nema. Turnbull ya amince cewa ba zai iya rinjayar majalisar wakilai ta tattauna kan wannan batun ba.
Now it is clear that in the absence of bipartisan support, the legislation to move forward.
Yanzu a bayyane yake cewa saboda rashin goyon bayan jam'iyyun da ke adawa da juna ba za a samu amincewa a kafa dokar haramta fitar da hayaki da ke gurɓata muhalli da ta sha shirin wato makamashi na ƙasa ba a majalisar wakilai. Yanzu a siyasa dole ne mutum ya maida hankali kan burin da zai iya cimma abinda muke yi kenan hakan kuma za mu ci gaba da yi. Kasar Australia ta yi shirin rage hayaki mai gurɓata ta muhalli da ake fitarwa da kashi 26 cikin 100 ƙasa da yadda yake a shekarar 2005 kafin shekarar 2030 daga shawarwarin da Majalisar Dinkin Duniya ta tsaida a taron da aka gudanar kan sauyin yanayi da aka fi sani da yarjejeniyar Paris. Mai ba shugaban Amurka Donald Trump shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa yau Litinin ya bayyana yarjejeniyar nukliyar ƙasa da ƙasa da aka cimma da Iran a matsayin gurguwar yarjejeniya. Ya kuma ce Amurka tana aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen Turai da nufin ƙara matsawa Iran lamba.
Toma da Hausa din kina ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma da yayin da duniya ke ci gaba da jimamin rasuwar tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan bakar fata na Afirka da farko wanda ya fara tserewa akan wannan mukamin, al'umma Afirka na bada kyawawan shaida game da shi. Da farko ga Sulaiman Muni Barma daga birnin Yamai da wannan rahoto da ya aika mana.
Sadaukar da kai akan batun zaman lafiya na daga cikin halayyar da a yau ke jawa ɓargaye Kofi Annan kyautawar shaida daga jama'a. Bisa la'akari da yadda ya dage haikan wajen ganar da shugabannin duniya muhimmancin warware rikici ta hanyar laluba a maimakon amfani da karfin soja. Alkasim Abdurrahman wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Abubuwan da suka faru a yankin Serbia, Bosnia Herzegovina da Serbia da sauransu tabbas lokuta ne wanda Majalisar Dinkin Duniya ta fuskanci barazana, kuma abubuwa suka faru duniya wanda masu muhimmanci bisa maganar munin su, kuma duka wannan abubuwan akai gamkatar da lokacin da shi yake jagoranci ne ko yake rike da wasu muhimman mukammai. To shi yasa ake ganin Bremen yayi kuzari bakin gurgudu na neman ganin ya hana ko irin sukin su tashi a wani wuri.
Haka shi ma Alhaji Salisu Ahmadu wani dan rajin kare demokradiya ke kallon kamun ludayen na Kofi Annan a matsayin na wanda ya gudana cikin hikima da kwarewa.
Ina daga cikin haskokin ƴan Afirka wanda suka hudo wani matsayi a Majalisar Dinkin Duniya. Shi ka san ba dan aje a gyara harkokin dabin duka bane ba, a dan salan a gyara duk abin da ya lalace ne da laluma da kawo sulhu tsakanin al'umma.
Kofi Annan ya ziyarci jamhuriyar Niger a shekarar 2005 a wani lokacin da kasar ke fama da karancin abinci, inda ya amfani da matsayinsa na sakataren majalisar ɗinkin duniya domin jan hankulan kasashen duniya suka yi daukin cimaka wa jama'ar wannan kasa.
Zawar da yayi tare da wasu muhimman mutane da kungiyoyi na duniya ta ba da dama ta jawo hankalin duniya gaba ɗaya bisa halin da ake ciki a Niger a lokacin, kuma ta sa aka samu makudan kuɗi da manya-manyan kungiyoyi na duniya suka zo, kuma aka ci nasarar magance wannan matsalar ta zama tarihi. Kuma wani abu ne wanda ke muhimmi, mutane na cikin ƙauyuka irin Maradi da sauransu inda yake ya ziyarta, kuma wani abu ne wanda ya shiga tarihi. Tabbas wannan ya bada goyon baya na musamman da ya amince da maganar, kuma zawar da ya sa hukumomi sun lankwaso bisa kallon da suke ma matsalar ta karamcin abinci.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma wato daga birnin Lagos, wakilinmu Babangida Jibrin ya jiyo mana ta bakin mazauna jihar akan wannan batu na kyawawan shaida da ake yi wa Kofi Annan bayan ya rasu a ranar Asabar.
A inda shugabannin kasashen duniya daban-daban ke ci gaba da aikewa da sakon ta'aziyya da alhini game da rasuwar Mr. Kofi Annan, tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya rasu a ranar Asabar din nan, 'yan Najeriya kanana da kuma manya su ma ba barsu a baya ba, hatta 'yan kasar Ghana da ke zaune a Najeriya su ma sun tofa albarkacin bakunansu game da wannan dan tahaliki, dan kasar Afirka da kuma African ke tunkaho da shi, wanda ya kasance bakin fata na farko da ya jagoranci Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga dai abinda wasu mazauna birnin Lagos ke cewa game da rasuwar Mr. Kofi Annan.
Sana Evans, lokacin da muka ji batun rasuwar shi gaskiya is fasad, mun ji abun ya shiga jikin mutane especially Africans, because mun san cewa shi ne the first African da ya zama UN, and then kuma irin community na shi ya sa Africa sun da suna da daraja a duniya yanzu nan. But mutuwa na ya taba kowa gaskiya, ya taba kowa especially Ghanaians.
Sunana Hajiya Ummi Muhammad Agege. A gaskiya Kofi Annan ya bada gudunmuwa a Afirka sosai, wanda ba lalle ɗan Ghana ba ko mu dukkan wani ɗan Afirka sai yana alfahari da Kofi Annan, saboda ya rike kujeran da babu wani ɗan Afirka da ya taba rikewa. Sannan kuma ya taka rawa, ya yi fafutuka akan bukaken fata.
Sunana Hussein Abba Akufo da gidan Liman Wala. Garin Ghana ya kamata mu yi bakin ciki, yau mun yi asara saboda asaran da muka yi nan. Yau shi ya bari flakin Ghana ya daukaka, kuma mutum ne kuma da ya bari yau mu yan Ghana duk inda muka shiga yau muna da daraja. Dole shi mutum ne da ke muna bakin ciki.
Tuni dai shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da bakin kakakensa Femi Adesina ya aike da sakon ta'aziyya ga iyalai da gwamnatin kasar Ghana da kungiyar kasashen yammacin Afirka da na nahiyar Afirka da ma 'yan Najeriya baki daya dangane da rasuwar Mr. Kofi Annan, inda ya bayyana shi a matsayin wani jangwarzo wanda duniya za ta dade bata manta da rawar da ya taka a Majalisar Ɗinkin Duniya ba wajen wanzar da zaman lafiya da kuma taimakekeniya ga waɗanda suka shiga wani hali na kakanikayi. Shi ma a ta'aziyyarsa tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya nuna alhininsa game da rasuwar Mr. Kofi Annan, tare da bayyana cewa nahiyar Afirka da ma duniya za su dade ba su manta da wanda ya taka wajen ci gaban al'umma ba, musamman ma dai na nahiyar Afirka. Shi ma a bangarensa Professor Ibrahim Gambari, wani tsohon mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a zamanin da Kofi Annan ya rike wannan mukami na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, ya bayyana alhininsa tare da bayyana shi da cewa mutum ne wanda ya iya aiki, kuma babban abun koyi ta fuskar diplomasiya wanda ya dawo da kimar Majalisar Ɗinkin Duniya a idanun duniya baki daya. To ko menene fatan 'yan Najeriya da kuma 'yan kasar Ghana bayan rasuwar Kofi Annan?
Ni dai kawai dai kare ne ga cewa ko abun ka da suna sun fadi ma duniya ji cewa addu'a za mu ci gaba yin mai, saboda mutum din ya daraja Afirka gaskiya, ya sa Afirka mu zama. So ni dai abin da fadi family na shi sun hankuri duniya ne ya riga ya faru so mun muna addu'a wani ma izo zama to kamar shi mu samu yin shi kuma Africa nan ni abin da zan fadi kan shi kenan
muna roƙon Allah Allah ya sace maimaita wannan shugabancin a Africa ba mutanen Africa kadai ba hatta turawa suna alfahari da wannan mutumin fatan mu dai Allah ya sace maimaita mana wannan kujeran a Africa assalamu alaikum
Babin Jibrin murya Amurka daga Lagos
kuma da gaida baban gida Jibrin wato dazun nan ne aka mahajjata daga kasa mai tsarki suka sauko daga Arfa a wani bangare ne mai muhimmanci a cikin aikin haji mun tattauna da wakilin mu Abdulwahab Muhammad a nan filin Arfa ko akwai wani tsari na daban da aka yi wa tsayuwar Arfa na wannan shekara sai ya ce
to alhamdulillah masha Allah ran Arfa da yanzu za mu ce mun zo kusa da ba zai wuce awa guda ba za a tashi ganin cewa yanzu karfe 5 ne wajen shi da kuma take tashi wato na agogon Saudiya kenan bambancin shi ne akwai tsari da aka fito da shi na jigilar alhazai wanda yake to in kasar ku ta shiga cikin wannan tsari alal misali Najeriya tana cikin wannan tsari inda yake za a ga cikin kankanin lokaci an kai mahajjatanta ne saboda an yi wasu hanyoyi ne na daban wanda ke ce kun shiga tsarin wannan sabon lalan kenan to za a samu sauki wajen ɗebowa da kazai.
Bancin kasar Najeriya wacce kasar Afirka ce take cikin wannan tsarin da aka yi?
Akwai kasashe kamar su kasar Togo kuma nan kuma na ga Nijar haka. Don saboda kasar kudin idan ya kasance kai ba wai kana da daman
to ina labarin zancen jirgin kasa da aka ce an yi wadda zai rika jigilan masu zuwa Arfa ya batun wannan hanyar sufurin
wannan hikari a laraba nan ne suke amfi da ciki to amma na ji ta yana fagiri kuma saboda ita ma ta samu zafin wannan tsarin da ke da inda ke amma da ta da wani azu a cikin kasa.
Ko kaga yadda aka yi tsarin wurin jifan shaidan saboda kauce ma irin hatsari da aka taba fuskanta a shekarar 2015?
Domin saboda a taka irin wannan turereniya da aka yi can wata shekaruwa da kai ga a tafiya rayuka ita gwamnatin Saudiya ta ci cikin tsari tare da kuma kasashen da suka zo sun tabo da za a cikin da dukkan nan ba a cikin shekaru kenan za a dinga kasa ne ba a san wannan kasar ta zo an fitar da jadawali na kasashen da yake da lokacin da yake za su dinga zuwa wajen.
To baki daya ya sauran mahajjatan Afirka suke ko ka gansu a gurin?
Akwai walwalin don saboda kusan a ƙasa yi mutunta sun yi kyakkyawan tanadi ma kanazansu kula da lafiyansu abinci da kuma tabbatar da cewa ana zuwa ana tambayan in akwai wasu matsaloli haka yawa sun ba zuwa jami'ai suna tambayan dukkan ma'ajata na san me matsala ya bayani in na asibitin ne a ba shi magani to kuma abin tuka na dukkan shi nan babu alamun yiwa a jikin ma'ajatan Afirka.
To madalla wakilin mu kenan Abdulwahab Muhammad a lokacin da yake a filin Arfa muka tattauna wannan batu da shi. Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 11 ne da minti 19 na safe. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A makon da ya gabata, mun kammala shirin da wani rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Babangida Jibril ya haɗa muna akan muhimmancin harshen uwa da irin koma baya da yake samu. musamman idan aka yi la'akari da yadda ilimi ke ƙara samun koma baya a ƙasashen Afirka. Manazarta harsuna a faɗin duniya na ganin cewar wannan ba ƙaramar koma baya bane da ake ƙara samu. Ganin yadda ake fifita wasu harsuna akan harsunan gado. A inda suke ganin cewar hakan na iya ƙara taimakawa wajen ƙara samun koma bayan ci gaban ilimi.
Bai san yadda Najeriya ta fara ba? Kafin Najeriya waɗanne irin mutane ne, menene suke yi, dangantaka su take? Biyansu yaran mu duk ba su san wannan abu ba kai. Saboda haka dole sai mun koma haka nan. Ba yadda za a yi ma ka iya girmama kanka, ka girmama kuma wani in baka san kanka ba haka nan. So shi abun hannun tarihi haka, sanin kai. Ka san kanka, ka san kuma yadda za ka iya dangantaka da sauran al'ummomi haka irin. To shi a babban umarnin tarihi ni dai da na sani haka irin. So saboda haka an ce an watsar da shi, to ai za mu shiga uku. Kamar cikin wanga tashin hankalin yanzu da muke ciki a Najeriya haka. Ga ba dangantaka ta kwarai, ba fahimtar juna, ba sanin ya kamata, kawai kowa yana abin da ya ga dama ne haka. Kamar mu ba in Najeriya bane haka.
Professor Abubakar Aliyu Liman kenan na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria yake karin haske game da taron adabin baka da aka gudanar kwanan nan a Najeriya, wanda kuma ya tabo hanyoyin da za a bi domin raya harsuna da kuma al'adu musamman dai na nahiyar Afirka. To a waje ɗaya kuma na je ta bakin Dr. El Harun Muhammad, malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin Kaduna, wanda da farko na fara tambayarsa ko zai bayyana mana irin matsalolin da ake fuskanta game da ilimi a arewacin Najeriya. Sai Dr. El Harun ya ce
abubuwan da ya kawo taɓarɓarewar ilimi a arewacin Najeriya dalilai ne guda uku. Na farko tsarin ilimi na gwamnati, gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma ya zamana sun kasa fitar da tsari guda ɗaya da zai tallafi ilimi kowa inda ya dosa daban. A sakamakon haka sai ya zamana ana ƙoran kasafin kuɗin da ya kamata a ba fannin ilimi. Gwamnatoci da dama shekaru da yawa da suka wuce ya zamana wannan ƙoran ya taimaka wajen raunana ilimi ba ma a arewa ba, a ƙasa gabaki ɗaya. Dalili na biyu halayyar manyan arewa. Ina ce manyan arewa ina nufin da shugabanni masu madaban iko da 'yan siyasa da masu kuɗi da kuma manya a cikin jama'a. Su ma sun kasa su haɗa ƙarfi su fahimci matsala su fitar da tsarin gudunmuwa da za su iya bayarwa. Na uku halayyar jama'an arewa gaba ɗaya da talakawan da manyan su. Shi ma wannan ya taimaka wajen lalata ilimi. Shi lalacewar ilimi wato burbushi ne na lalacewar al'umma gabaki ɗaya, na lalacewar ƙasa. Kamar yadda yanzu muke magana lalacewar ilimi, sakamakon lalacewar al'umma ya shafi kiwon lafiya, ya shafi tsaro, ya shafi tsarin noma da tsarin abinci, ya shafi tsarin zamantakewar yau da kullum, ya shafi al'adu. Lalacewar al'umma ya taɓa ko'ina, saboda haka ilimi a matsayin muhimmin ginshiki wajen gina al'umma, to lalacewarsa matsala ce babba, saboda ya shafi rayuwar ƙasa ne. Ma'ana ta nan ne ake kyankyashe waɗanda za su zama jagorori, za su zama manya gobe.
To ko dakta zai mana bayani game da mafita dangane da irin waɗannan matsaloli da ya zayyana?
Mafita shine ya zama gwamnati na tarayya, na jiha da na ƙaramar hukuma su fahimci matsalolin da ke tattare da ilimi a kowane gaba na ilimi, su fitar da tsari na bai ɗaya. Ko kuma ya zama na tarayya zai ƙarfafa na jihohi, zai kuma ƙarfafa na ƙananan hukumomi, wannan kenan. Na biyu a rika bada kaso bai tsoka ma ilimi. Na uku a sanya waɗanda suka shafi harkar ilimi, ina nufin malamai da ɗalibansu da kuma ainihin masu makarantu, dole sai an sa su wajen fitar da tsarin yadda za a tunkari matsalan ilimi. Idan ba haka ba da abin da za a yi zai zama wato baibai ne. Na uku dole masu kudi su fito da masu fada aji su hada karfi wuri guda su ba da gudunmuwa su kai da ilimi zai ci gaba
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa a yau ma kenan sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibrin da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammala sai wanda ta jagoranci shirin Julie Leathers Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
to madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Comrade Adamu M daga jihar Bauchin Najeriya tace assalamu alaikum muryar Amurka mun yi wa shugaban kasar mu Najeriya Baba Buhari murnar dawowa gida lafiya da fatan zai dora inda mataimakinsa ya tsaya wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Aminu Kano mai da Garku yace assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani dama dan na jajantawa al'ummar jihar Borno game da harin da wasu ƴan bindiga dadi suka kai tare da halaka mutane Allah ya bayyana su amin shi ko Murtala Ibrahim zangon daura cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa ina kira ga jami'an tsaro a jihar Zamfara da su koma kauyukan jihar domin daukar matakan kawo karshen hare-haren da ƴan bindiga suke kaiwa jama'a ganin cewa dawowar ku kusa babban birnin jihar Kutare ba shi da wani amfani a ƙarshe ina addu'ar Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya wasiƙa ta gaba kuma cewa tai salam VOA Hausa ya kamata gwamnatin Najeriya ta karkata akalar sojojinta ga mazauna garin Madarin fa a jamhuriyar Niger wanda ya iyaka da jihar Zamfara sakamakon nuna damuwar su akan satar dabbobi da yin garkuwa da mutane da suka addabe su sako daga Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa shi kuma Ado Turaki Askira daga jihar Borno Najeriya cewa yayi fata na garin Lamiri to maniyata aikin haji na bana da fata an hau arfa lafiya kar ku manta da yi wa duniya addu'o'in samun zaman lafiya da haɓaka tattalin arziki
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
a takaice gwamnatin kasar Afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da Taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance jiya Lahadi shugaba Ashraf Ghani ya sanar da tsagaita wutar na tsawon watanni uku da Taliban bisa sharadin cewa kungiyar ita ma ta yi haka kimanin ƴan kasar Koriya ta Kudu 90 ne suka sake haduwa da dangin su da abokan arziki a Koriya ta Arewa bayan rabuwar su sama da shekaru 60 tun bayan yakin da ya raba yankunan ruwan biyu ƴan uwa da abokan arziki sun taru yau Litinin a wani wurin yawon bude ido a Koriya ta Arewa da ake kira tsaunin Kumgang bayan ƴan sa'o'i da motocin safa-safa suka tsallaka iyakar suka shiga Arewa
to duka kuma da wadanne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai can da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin mu sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga wakilin mu a Kamaru Muhammad Awal Garba da baki daya Hausawan Duwala Kamaru na rasuwan baffan sa sarkin Hausawan Duwala mai martaba Alhaji Husaini Adamu Labbo wanda ya kwashi shekaru sama da 30 a wannan masarautar Hausawa dake Kamaru kuma ya mutu yana da shekaru 65 Allah ya kanshi yasa ya huta a madadin
Hafsat Maila Muhammad
da kuma wato Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umurni sai kuma injiniya mu na wannan lokaci Mr. Bill baba ya kuma kiri ne daga nan Washington nake sallama da ku sai can da yamma za ku je mu dauke da wani shirin amma a dakace shirin yau da gobe